Atu kalam muda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka muda kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 04 15 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 4 ga watan Janairun shekarar 2025 wanda ya zo daidai da 4 ga watan Rajab na shekara ta 1446 bayan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalim OYL babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk waɗanda suke lura da abubuwan da suke gudana a cikin al'ummar mu, musamman al'ummar Hausa Fulani, al'ummar mutanen Arewa, za su kula da cewa ana ta samun ci baya a abubuwa da dama. Ana ta samun ci baya ta fuskar ilimi, ana samun ci baya ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar kyakkyawar zamantakewa, ta fuskar zaman lafiya. Wadanda waɗannan abubuwa ne waɗanda kullun suna ta ƙara ƙaruwa, masu magana suna ta magana a kai, wanda ya kamata ko in ce ya wajaba a ce al'umma ta dawo cikin hayyacinta. An tsaya an kalli waɗannan abubuwa, kallo na tsanaki, an duba an ga daga ina matsalolinmu suke fitowa, kuma ya za mu mu toshe hanyoyin da waɗannan matsaloli suke ta ƙara shigo mana, suke ta ƙara haɓaka a cikinmu. Babu wata al'umma da ta ci gaba saboda kawai an zo an tallafa mata daga waje ko wani sun ciciba ta. Kowace al'umma kaga ta ci gaba, to ita ta tashi ta yi tsaye ta yi aiki tukuru, ba dare ba rana, har ta kai inda ta kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sunnoninsa na rayuwa, wanda duk ya riƙe waɗannan sunnoni zai ga sakamakon da waɗannan sunnoni za su haifar. In ka riƙe akasinsu, to za ka ga akasi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canzawa mutane har sai sun canza abin da yake tattare da su. Allah yana cewa zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haka abin yake, inji Allah. Allah baya canzawa mutane wata ni'imar da ya musu har sai sun canza abin da yake tare da su. Muna ganin yadda al'amura suke ta cabe mana, muke ta samun kuma baya a lokacin da wasu al'ummomi, a lokacin da wasu kabilu ma na kasar nan suke ƙara samun ci gaba, suke ƙara samun nagarta a cikin rayuwarsu. Sunnar Allah subhanahu wataala ta gudana akan cewa babu wani wanda zai samu kyakkyawan sakamako har sai ya yi riko da asbab, sai ya rike sababin da wannan sakamakon zai samu. Yayin da ya rike sababin, to shikenan Ubangiji subhanahu wataala shi kuma sai ya tallafa masa, ya taimaka masa, ya ga ya samu kyakkyawan sakamako. Al'ummar mu, musamman inda ce al'ummar mu, ina nufin al'ummar Hausa Fulani, wanda hatta a cikin arewan ma, hatta a cikin kasar arewa, su ne suka fi ci baya, su ne abubuwan suke ta ƙara taɓarɓarewa fiye da wata al'umma da take zaune a arewa. Babu shakka mun saki asbabul quwwa, mun saki asbabul nahda, mun saki asbab sababba waɗanda za su samu samu ƙarfi a junanmu, mun saki abubuwan da za ta sa mu samu ci gaba, mu samu ɗaukaka. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa a cikin harka ta zamantakewa, ta tattalin arziki, ta ci gaban rayuwa ta duniya, ana samun nasara ne ta hanyar samun wasu abubuwa kamar guda, zan faɗi kamar guda biyar idan lokaci ya bamu. Abu na farko alƙuwa, a samu ƙarfi. Ƙarfin nan yana samuwa ne ta hanyar samun kazar-kazar da jajircewa. kazar-kazar ga jajircewa Allah subhanahu wataala ya bawa kowa iya abin da ya bashi da karfin jiki da karfin irada wato karfin hali karfin kudiri wanda da wannan karfin ne zai iya tunkara duk wani irin kalubale zai iya jure masa har ya ga cewa ya cimma nasara da muka duba kissar Annabi Musa alaihi salam zamu ga lokacin da yar gidan wannan wato dattijo na kwarai mutumin Madiyana dattijon Madiyana lokacin da take cewa ya dauki Annabi Musa aiki ya abati stajir sai ta ce inna khayra man istajartal qawiyul amin ya baba na dauke shi maka aiki dauke shi aiki wato ijara yayi aiki ka biya shi inna khayra man istajarta mafi alkhairin wanda zaka dauka ka bashi aiki shine alqawiyul amin wanda yake karfa sannan kuma wanda yake mai amana karfa ma'ana mutum mai jajircewa mai karfin hali mai karfin jiki mai tsayawa yayi aiki tukuru sannan alamin mai amana anan ta faɗi waɗannan abubuwa guda biyu karfi da amana karfi yana samuwa ta hanyar jajircewa da tsayawa kai da fata akan abin da mutum ya sa a gaba wanda zamu ga wannan alkuwa din ko aljiddiya in kaga dama ka kira shi jajircewa tsayawa ganin cewa abin da ka sa a gaba ka tsaya kayi shi da gaske dan ka samu sakamako mai kyau kusan yanzu kusan a cikin al'umman mu babu wannan kowa so yake tukus tukus ya samu abin da yake bukata cikin ruwan sanyi ba tare da ya sha wahala ba ba tare da yayi kazar-kazar ba ba tare da fadi tashi ba ba tare da jure wata wahala ba kowa so yake samu abu a banza shi yasa zaka ga rashin tsayawa akan abin da yake na gaske wanda shine zai bari kikawan sakamako yayi yawa a cikin al'ummar mu tunda zaka ganci yana zaune zaman banza ba abin da yake ba yayi da samu na yau gari na gobe zai zo ya yi ni sai su kwabo bai shiga aljihunsa ba yana kawai zaman shan inuwa zaman gulmace-gulmace sai wani ya gan shi a cikin wannan yanayi sai ya ce zo in baka aiki wanda za ka rika samun wani abu duk wata ko duk sati biyu ko duk sati daya ko kullum zan dinga biyanka da zarar ya dauko shi maimakon ya tsaya ya ga ya jajirce tunda yanzu ya samu abin yi sai kaga ya shiga wato wasa da wannan abin da aka bashi a zaure yake fada ba abin da yake ba hanyar da za ta shigo masa da kuɗi ta ko'ina yanzu ya samu aiki wanda aikin nan zai bashi abin da zai rika samu kuma zai zama hanya ce ta ya samu ci gaba nan gaba sai kaga ko dai yazo gurin aikin a makare ko kuma yazo ya kin aikin yadda ya kamata yana lokacin aikin ka ganshi ya tsaya yana hira ganshi ya tsaya yana ta wasa da lokacin yana ta ko ce zai tafi cin abinci ya je zaman sa ko ya ga wasu abokansa ko su kawo masa ziyara ko abokan aiki ya zauna ita hira ga aikin ga gaba aiki gaba daya a cinye lokacin anan ko ka same shi da yawan fashi bini-bini ka zo sai ka samu baya nan bai zo ba me yasa bai zo ba ba dalili ko kuma ka samu da yawan bada hanzari da yawan bada uzuri duk bayan yan kwanaki zai ce wani abu ya taso amma sa rasuwa wane ne dinsa ba ya lafiya wane ne kaza 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 haka dai zai yi ta wasa da abin har dai wannan mutum da ya bashi aiki ya gaji ya sallame shi shikenan ya koma yanayinsa na farko kaga babu da gaske sabanin wasu kabilu da zaka dauka ka ba su aiki zaka ga himma zaka ga jajircewa kullun so suke yi su abin da zai birge wanda ya ba su aiki sai da zai kara rike su kankan ko kuma ma idan wani abu in akwai wani abu da yafi wannan ya taso zai neme su zai nemi wasu kawo masa ƴan uwansu wanda suke da irin wannan himmar ya ba su ayyuka to kaga ya taya za a yi al'umma da irin waɗannan mutane ta ci gaba taya za a yi shi wannan ya samu wai ya ƙara gaba sai dai ƙara baya duk wanda ya ji labarinsa ya ji cewa an taɓa ba shi aiki guri kaza amma ga yadda aka karke ba yadda zai ba shi aiki ko ɗan uwansa ne kuwa saboda haka kaga babu wannan jajircewar babu wannan tsayawa ai aiki yadda ya dace. Shi yasa zaka ga da yawa daga cikin mutanen wani lokaci suna ji suna gani za su je su dauko ribare su yadda su bashi aiki ga wani nasu kusa da su yana bukata su bashi saboda sun san in sun bashi al'amarin su zai lalace sana'ar su za ta lalace aikin da ake zai samuwa ita samun ci baya a kamfani ko a gona ko a wani abu irin wannan to kaga al'umma in ya zanto waɗannan su ne ƴaƴanta to kaga ya mun yadda al'umma za ta ƙara gaba har ta je ko ina ba sannan abu na biyu wanda ita wannan yarinya ta faɗa shine al'amin wato mai amana ba ta yadda za a yi ka ɗauko mutum ka bashi aiki ya zanto baya rike amana kuma ka ci gaba da zama da shi ba zai yiwu ba ana buƙatar mai amana wanda zai rike abin da aka bashi kamar nashi ya kula da shi kamar nashi yayi kishin sa kamar yadda yake kishin nasa babu shakka wannan duk inda aka same shi zaka ga ana haba-haba da shi zaka ga ana wawasan sa to wannan sifa ta yi karanci yanzu da yawa a cikin mutumin da kake zaton ba zai ci amana ba da zarar amana ta shigo hannunsa sai ya baka mamaki sai a rika tunanin anya shi ne wane wane ne zai yi kaza zai yi kaza idan ɗauko shi kai ka ɗora shi akan dukiyarka sai rika ganin kamar yaya kawai zai rika yi maka aiki kana samun kuɗi shi kuma kana ɗan bashi kaza a ciki ya masa kaɗan ba a tunanin cewa kuɗin nan naka ne mallakarka ce kuma bai san irin faɗi tashin da kai kafin ka samu ba kuma ko da zuwa akai aka ce an baka kuɗin nan kyauta ya zama mallakinka ba ya da haƙƙi a ciki sai gwargwadon abin da ka yarje masa kuma ya sani cewa shi ma alfarma wannan arzikin naka ne ta kawo shi gurin har yake samun wani abu ko ba shi kadai bane wanda zai samu daga cikin wannan arzikin mai yawa da yake gani shi ɗaya ne daga cikin mutane wasu kila ɗaruruwa wanda mai wannan arzikin yake amfanarwa da wannan arzikin nashi yayin da zai kare duka waɗannan mutane ɗaruruwa sun rasa aikinsu duk baya tunanin wannan shi kawai kansa yake dubawa ya zai zo yana cinikin miliyoyi a rana amma a bashi 50,000 ko 100,000 a wata dan me ba za a rika bashi miliyan 2 miliyan 3 ba yana ga kamar yana tara masa kuɗi kyauta to sai ya fara tunanin yadda zai cuce shi yadda zai rika masa sane yana kwasan masa kuɗi bai sani ba yadda zai rika hada baki da wasu kwastomomi idan ɗan kasuwa ne ana zaluntarsa ya sayar musu da kaya ya rubuta fiye da abin da suka saya saboda zai musu ragi shi kuma ya kwashe abin da wato ya rubuta ƙasa da abin da suka saya saboda ya kwashe abin nan sauran kuɗaɗen da suka hau kai saboda haka zai rika yin abubuwa na rashin gaskiya zamba cikin aminci an amince masa kuma ya ci amana to kaga idan al'umma ta kasance da irin wannan sifa da irin wannan hali ta yaya za ta ci gaba duk wanda kai mu'amala da shi sai kaga irin wannan rashin gaskiya rashin amana karara babu shakka babu ta yadda za al'umma ta ci gaba da wannan musamman idan ya zanto ga wasu waɗanda za ka yi mu'amala da su duk da cewa bare ne ba jinsin ka ba ba ƙabilar ka ba ba wataƙila addini bai haɗa ku ba amma su rike maka amana su ɗau dukiyar ka kamar tasu su kula da ita ta yaya ba za ka fifita su ba akan wanda zai ci amanar ka to wannan abin ya yi yawa a cikinmu har ma ya zama kamar wata hanya ce ta samun kuɗi wanda kuma hanya ce ta ci baya hanya ce ta koma baya irin ta ake samu cikin masu waɗanda suke harkar kasuwanci ita ake samu cikin masu mulki da za a ɗauke shi a ɗora shi akan kujerar mulki a danka masa abarar kuɗaɗen al'umma da dukiyoyinsu da komai nasu amma babu abin da yake yawo a ƙwaƙwalwarsa sai yadda zai ci amanar wannan al'ummar sai da zai sace dukiyarta ya tara wa kansa abin da shi karan kansa ba zai iya ƙididdige su ba ba zai iya cinye su ba shi ba hatta jikokinsa ba za su iya cinye dukiyar ba wata ma ta rika lalacewa ana kwashewa ana zuwa ana binnewa saboda kawai zuciyar ta riga ta lalace. To al'ummar da take da sifa irin wannan ko ƴaƴanta suka sifatu da irin wannan ta yadda za ta ci gaba? Ta ina babu sai da za a yi ci gaba ya same ta. Abu na uku, kyakkyawar mu'amala. Mutanenmu kamar ba su san tasirin kyakkyawar mu'amala a cikin mutane, a cikin al'umma ba. Mutum ne za ka ga ya taso, ya fara samun fatahi a cikin harkar kasuwancinsa ko aikinsa na hannu ko abin nan, amma ba kyakkyawar mu'amala. Da zarar ya ga cewa mutane suna buƙatar aikinsa ko suna buƙatar abin da yake sana'a, sana'antawa, to sai fara yi musu mu'amala mara kyau. Ya alkawari ya karya, a yi yarjejeniyar shi ya rusa, ya yi ta magana yana saɓawa, wani lokaci ma ya faɗa maka maganar da ba ta da daɗi, kaga in ba ka so ka tabba kai kaɗai ba ne. Wani ɗan uwa yake ba ni labarin cewa akwai sanda ya zo zai sayi tiles. Ya ce da ya zo wajen masu tiles ɗin, akwai wasu ƙabilu kusan waɗanda ba musulmi ba, suna duk su suka fi yawa a gurin, amma akwai wata mutum guda ɗaya Bahaushen arewa musulmi, shi kaɗai ne a cikinsu. Sai ya zo gurinsa don kishin ɗan uwansa, ya nuna masa ƙauna, ya sayi kayansa. Ya ce da ya zo ya ciniki da su, waɗancan da ba musulmin ba, ba kuma ‘yan ƙabilarsa ba, ba ‘yan yankinsa ba, sai ya zama na sauƙin da suka yi masa ya fi na sauƙin da shi wannan Bahaushen ɗan arewa musulmi ya yi masa. Aka samu da aka yi ciniki kusan ƙarin 300 akan abin da su za su sayar masa. Waɗanda suke tare da shi suka ce, to ka saya ga inda ka samu sauƙi, ka saya abinsu mana. Ya ce, a'a, ni saboda kishin ɗan uwana da har ya yarda ya yi sana'ar nan, duk da cewa duk waɗanda suke gurin nan ba irin sana'ar da suke abin nan, shi kaɗai ne musulmi Bahaushe ɗan arewa, don haka abinsa zan saya ko da ya fi tsada. Ya ɗauki kuɗi ya biya shi, ya ce to zai kawo mota, dama akwai wasu kayansa da ya saya zai haɗa da su ya zo ya ɗauka. Ya ce da ya zo ɗauka kayan da shi ya saya gurin Bahaushen suna can sto, sai Bahaushen nan sai ya ce sai dai ya ɗauki motarsa ya je can sto ya kwaso, ba zai kawo masa daga sto ɗin ba inda ya saya ya ba shi, sai dai shi ya je ya ɗauko ko ya biya kuɗin ɗaukowa daga sto ɗin mai shagon, sannan ya kawo nan a sa a mota. Ƙarshe suka fara cacar magana, kai har ya tuɓe riga ma ya ce zai daki wannan kwastoman nashi. Ka duba ka ga irin wannan mu'amala ta rashin ɗa'a, ta rashin tunani, ta hauka, ta wauta, ta yaya za a yi gobe shi wannan ya dawo ya ga irin wannan ya ce zai ciniki abinsa. Ka gaya mun kuma su waɗancan da ya ƙi sai abinsu suka zo suna raba fara, suka zo suna kwantar masa da hankali, suna ba shi haƙuri, alhaji ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Ba kyakkyawan mu'amala, ba kalma mai daɗi da Allah ce qulu lin-nasi husna. Ku gaya mutane magana mai daɗi. Kai ɗan kasuwa har kullum ya kamata ka fi kowa haƙuri, ka fi kowa juriya, za ka zo ka faɗi kaya a maka ta yin wulaƙanci sai kai haƙuri ka ce a ban sayar ba shi kenan, amma sai ka kundi mashar ko ka faɗi wata baƙar magana ko kawai ka fita ma sha'anin mutum ka ce da Allah tafi wani guri ba sai ya za ka yi ba, a'a, ga wasa magana mai daɗi, ba wannan kyakkyawar mu'amala. To ka gaya mun yadda za a yi ba kyakkyawan mu'amala kuma ka samu jama'a, kuma ka samu ci gaba, kuma ka samu ƙauna, ba zai yiwu ba. To wannan sifa tana nan cikin ma'aikatanmu, cikin 'yan kasuwanmu ta yi yawa. Ba a iya kasuwanci ba, kasuwanci yana son labaka, ka zan mutum ne mai wayo, mai bin mutane a hankali da sannu da sannu da kyakkyawar kalma da wani daɗin kalmar ka zai ji ya tsaya maka cinikin da baka zato, kuma gobe ma in ya zo kai zai nufo wajenka. Ka je ka ga waɗanda ba musulmi ba ko waɗanda ba yare, waɗanda suke wani yare, za ka shiga wajensu sayan abu, dandanan za a je a kawo maka ruwan sanyi, a kawo maka lemo, a kawo maka ba, amma tabbatar za ka saya ko ba ka saya ba, saboda wannan mu'amalar kai kuma za ta yi maka tasiri. cewa to mutumin da ya mun mu'amala irin wannan ya zan yi zaton zai cuce ni kuma ya zan ji ai zan ji kunya kuma in tafi in bar shi in je gun makocin sa amma ina ruwa wannan in kace kana so zaka sha sai dai ka bashi kudin ya je so maka zai iya zuwa ya karbo ya baka ba yana ga kamar yayi asara in baka saya ba fa ka sha ruwan sa a banza to kyakkyawan mu'amala tana daga cikin abin da yake sa al'umma ta haɓaka ta ci gaba harkar kasuwancin ta harkar zamantakewa kowane irin harka harkar siyasa ba ba kyakkyawan mu'amala na hudu gaskiya rashin gaskiya yayi yawa a cikin mu gaskiya ita ce take sa komai ya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inhuma sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bayhima idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da yake akwai suka faɗi gaskiya suka fito komai suka fayyace shi Allah annabi ya ce sai Allah ya musu albarka a cikin kasuwancin su sai Allah sanya albarka a cikin kasuwancin su wa inhuma kadhaba wa katama muhiqat barakatu bayhima shi amma idan suka yi ƙarya suka boye gaskiya suka boye abin da yake tattare da hajar su annabi ya ce sai a bice sai a wato a kawar da albarkar da take cikin kasuwancin dashi nasu to rashin gaskiya yayi yawa a cikin al'ummar ƙarya ta yi yawa tun zai iya rantse maka da Allah akan hajar sa cewa in ba da kaza kaza ba shi ba zai iya saya ko a'a shi ba da kaza ya saya alhalin ƙarya yake ko ce an saya an taya kaza har yayi maka rantsuwa bai sayar ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya la'anci wanda wannan shine halinsa al-munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib wanda zai ƙarya zai yi rantsuwa ta ƙarya dan kawai abin kasuwancin sa ko hajarsa ta samu tafiya zai iya maka rantsuwa akan nagartarta cewa tana da quality tana da kyau an jarraba alhalin ƙarya yake ya sani ba ta da kyau zai iya maka ƙarya akan farashin ta yace ko jiyan nan kaza aka sayar da ita yanzu ka zo ma ta dan samu sauki alhalin ƙarya yake zai iya maka rantsuwa akan cewa an saye ta kaza abun sa bai sayar ba alhalin ƙarya yake zai iya maka rantsuwa akan cewa shi ma da kaza ya saye ta wallahi kaza kaza kuma ƙarya yake zai iya maka rantsuwa ya ce wallahi ba dan kai bane ba zan sayar da ita a kaza ba kuma ƙarya yake to da zarar ƙarya ta shiga cikin al'amari to al'amarin kuma zai rasa albarkarsa mutanen mu wannan ta zama sifa ce lazima ba ta rabuwa da ƴan kasuwa ba ta rabuwa da ƴan siyasa shugabanni ana ganin ƙaryar nan ma ita ce take sa a yi nasara shin ba za ka yi ƙarya ba to ba za ka samu ribar abin da kake sayarwa ba in ba za ka ƙarya ba za ka samu ƙuri'ar mutane ba to ka gaya min al'ummar da ta mai da ƙarya ita ce hanyar da za ta cimma wata nasara ka gaya min yadda za ta yi nasara ba ta yadda za a yi maƙaryaci ya zama na wai ya yi nasara in ma yana ya yi nasara ce take ta ɗan taƙaitaccen lokaci ba inda za ta je za ta bayyana cewa asara ce abu na biyar shine so wa ɗan uwa abin da kake so wa kanka wanda wannan idan akwai shi a tare da mutum yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi to hasada za ta kau daga zuciya ganin kyashi zai kyau daga zuciya yana daga cikin abin da ya sa muka ci baya kowa yake samu wani abu to so yake zama shi kaɗai yake da abu kada wani ya samu irin abin da yake samu idan Allah ya masa wani buɗi ta wata hanya yana samun alheri to zai so a ce ba wanda ya san hanyar sai shi kadai idan kuma ya ga wani yana kokarin ya san hanyar zai san yadda ta taɗe shi zai kai shi ƙasa kowa so yake zama kawai shi kadai ne a wannan fagen abinda Bature yake cewa monopoly zama shi kadai ne ba wani wanda yake tarayya da shi wa da hula la sharika lahu wani abu yake oda daga waje wasu suka je suka yi oda ko wani ya je ya oda irin sa to ya kulla gaba da shi kenan har abada ya zama abokin gabansa kamar annabi da kafiri ya zai je yayi order abin da yake zai ke order bai san cewa arziki na Allah ne ba kowa Allah ya rubuta masa arzikin sa abin da yake naka ne sai ya same ka duk inda ka je ma sai ya bi ka nabi ya ce arziki yana bin mai shi kamar yadda ajali yake bin mutum akwai wanda zai gujewa ajalin sa babu to haka arzikin ka ba za ka guje masa ba abinda kuma ba naka ba in kafi kowa hankoran sa kafi kowa kwadayin sa ba ka same shi ba bawushi yana cewa zafin nema baya ka samu raban kwado kuma ko ya hausa ma zai fado irin wannan tauhidin ba a da shi kuma san hasada ta cika zuciya kaga wani shi ma yana samu ta hanyar da kake samu sai kaga cewa kai ya maka illa ya zama abokin gaban ka duk da cewa abinda kake samu din ba raguwa yayi ba ka samu ya samu ba wani wanda zai shiga arzikin wani ba wanda zai ci arzikin wani ko arzikin sai ke ci amma tsabar keta yanzu ka samu wasu kabilu wasu ba da ba musulmi ne so yake in ya zo ya fara harka jawo ɗan uwansa ya ta dora su akan wannan harka su yi yawa a cikin ta amma mu kowa so yake zama in ya samu wata harka to shi kadai zai samu ba zai so ma wani ya san ina yake samu wannan harkan ba kullum yana ta bubboye in wasu mutane ne yake harkar da su kullum boyewa yake gore aka ce ana masa yaji yana yin wani kayan abinci haka mai dadi da yajin ya dinga boye mai yi masa yajin a kauye saboda kada a gano mai yajin shi ma a zo a samu wani irin nashi don haka ya hana mai yajin yayi mu'amala da kowa sai shi kadai kada wani ya yi abinci irin nashi kai ka ce zai yi abincin da zai ciyar da duka garin duk abin da zai iya wasu tsarari ya samu mai laifi don wani shi ma ya zo ya raba da wannan abin ya ci to akwai hasada da keta da kullata da kaka da kijuna da take cikin al'ummar kuma al'ummar Hausa Fulani na arewa sun kowa wannan da zaka samu duk ko ina ka je zaka cewa in akwai wata kabila da ba ta arewa ba ko kuma kabilar arewa da ba Hausa Fulani ba zaka in dai ya samu wani abu kokari yake yi yayi bajinta da za a ce ka wani ya jawo wannan uwansa amma banda mu sai idan akwai ma wani dan uwanka a cikin kokari kake ka zuga a kore shi kai masa kasafi kai masa sharri kai je kai gulbar sa saboda a kore shi ya zama kai kadai ne a garin ku kake samu wannan alfarmar to wannan cututtuka da suka yi dabaibaye mu muka yi dubu-dubu a cikin su ta ko ina ya tsoho ya tsufa a cikin su yaro ya girma a cikin su taya za su ban mu ci gaba sun da baibaye mu ta sama da ƙasa taya za su ban mu motsa mu ƙara gaba ba za mu yi gaba ba kuma matukar ba mun gyara wannan a tare da mu ba to ho za mu ga canjin da muke nema ba tun daga sama har ƙasa waɗannan sifofi su ne suka da baibaye mu suka rufe mu rub kuma kuka muke yi yaya kaza yan kabila kaza yan yanki kaza yan kaza yan kaza mu kuma ga abubuwan da suka rufe guru dole sai mun tashi mun yi wa kanmu fada mun yi wa kanmu nasiha mun ga wa kanmu gaskiya mun yaki irin waɗannan cututtuka mun samar wa da kanmu mafita mu da kanmu amma ba haka ba to za mu yi ta ifa kullun za mu yi ta koke kuma idan kukan mu banza ba abinda zai canza mana Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki ya sa mu gane
tare su ma'amin mana Allah ya saka da alkhairi to tabbai mu ta farko ayo ta zo daga wato wanda muka yi alƙawari makon da ya gabata cewa za mu dauke ta a wannan makon da yake cewa dan Allah malami ne ingancin hadisin da kuma sharhin sa wanda yake cewa ya ma sharal muhajirina khamsun idhabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an turiku wannan wanda kace dogon hadisi ne
tabbas dogon hadisi ne kuma yau din ba zai cinye mana muka ce za mu ansa amma dai tunda mun ce za mu ansa masa ba laifi ansa masa hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Ibn Majah kamar yadda na faɗa wancan satin kuma yana cikin al-Mujamul Awsat hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'asharul muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa biyar idan aka jarrabe ku da shi da su ina kuma roƙa muku Allah tsari kada a jarrabe ku da su yace idza fashatil fahsha'u waz-zina fikum hatta tu'linu biha ما فشل الزنا في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا باب متان الناس بتوسنا بين الزنا تزناتي دبت أهلا سابن الله أفيلي سنا بينس أفيلي fati Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da cututtuka cututtukan da ba a taba jarraba waɗanda suka gabace su ba da Allah ya jarabe su da annoba annobar da ba a taba ganin ta a magabatan su ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa نبي يكيت ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور الشلطان سنن بزاس تبع توي ما أوني با ميزاني ني ما أوني ني كو كوانا أو بس تبع توي شبا فاتي الله سبحانه وتعالى ياجر ربيس بالسنين دفلي وشدة المؤنة دس عادر كاي يكي هو هور فراشي sannan da zalincin shugabanni to da sanda za a samu al'umma ta kasance al'umma ce da take kwangi a cikin harkar awo a cikin harkar kayan awo na mizani ne wanda za a auna shi da skeli wanda za a auna shi da kwanan awo su zama suna kwangi a ciki suna tauye mudu fati Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da fari ko jarrabe su da shiddatul mu'na to hawa farashin kayan masarufi kayan amfanin yau da gobe sai ta farashi ta hawa sannan kuma da zalunci shugabanni sannan cewa lam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallata alaihim a'da'an min ghairihim fayakhudhu ba'da ma indahum babu sanda zai zama kuma sun kare alkawarin Allah da manzansa sun kare alkawarin da suka yi wa Allah suka yi wa manzansa da za su yi musu da'a za su yi musu biyayya za su bi addinin Allah da manzansa su kare wannan alkawari su ta abinda suka ga dama bace Allah subhanahu wataala ya dora abokan gaban su akan su wasu abokan gaban su daga waje Allah kawo su su mabaye su su kuma rika kwashi arzikin su sannan annabi ya ce wa ma mana'u zakata إلا منع القطر ولولا البهائم لم ينطروا واسوس حنا زكاة ما سكون سرق حنا زكاة سينو ما سحنا زكاة سينكاسون شيء سحنا زكاة لوكي دالا يباس داس بتمت زكاة سحنا فاشي أن حنا مسرون سما لبي شيء بعدن دبوبي بمادا قطة قطة عندنا مسروا لولا البهائم لم يمطروا البركتين دبوبل da suke bayan kasa wanda su basu ji ba basu gani ba ba su ne mai sasalefi ba Allah yake saukar da ruwan sama da su samu abinci su samu abin sha to sai wannan albarka suke ci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na biyar yace wa ma lam tahkum a'immatuhum bil kitabi wa takhayyaru fi ma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum sannan shugabannin su za su ki yin hukunci da littafin Allah ba su fifita abinda Allah ya ce da manzansa face ubangiji subhanahu wataala ya sanya rigingimin su a tsakanin su wanda babu shakka hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargadin muhajirun annabi ya kebance muhajiruna da wannan hadisi da wannan magana ba wai dan kawai su kade abin ya shafa ba duka al'umma sai dai kasancewar shugabanci a wannan lokacin zai kasance a cikin su ne sune shugabanni kuma su suke tsayawa kai da fata su ga cewa irin waɗannan abubuwa da cututtuka da laifuffuka ba su fantsama sun yaɗu a cikin al'umma ba dan su kawo ƙarshen su shi yasa annabi ya kebance su da magana ce ya basharul muhajirin amma ba haka ba duka kowa ma yana ciki nabi ya musu addu'a kada Allah ya kai su lokacin da Allah zai jarabe su da wadannan abubuwa nabi ya faɗi na farko saban Allah wato ya waita saban Allah musamman zina da badala da rashin kunya duk sanda wadannan abubuwa suka yi yawa hatta yu'linu biha har ya zama mutane ma ba sa jin kunya yaro ko yarinya za su suna aikin asha aikin abin kunya amma ba sa jin kunya za su yi a bainar jama'a za su dauki hoto za su yi video har ma suna neman followers suna neman mabiya a zo a gaggani abinda suke yi har ma ya zama hanya ce ta neman kuɗi gurgurdan yadda ka samu masu kallonka a cikin badalar ka gurgurdan yadda zaka rika samun wasu ɗan daloli suna shigo account ɗinka ta zama sana'a wani ba shi da hanyar cin abinci sai wannan hanyar badala din to ana maganganu marasa dadin ji da sunan yana neman mabiya yana neman wanda za su yi masa like ko ku a'a a zo cikin taro maza da mata a cakudu a rika yin abin da bai dace ba abin da shari'a ta haramta da zaman babu kunya ba tsoron Allah ba a jin kunyar Allah da manzansa ba a jin kunyar muminai ana yin wannan cikin jama'a annabi ce to duk sanda wannan ta zo sai Allah ya jarrabi al'umma da cututtuka iri-iri cututtukan da sai dai a rika ganin su ana ba a taba jin labarin su ba ta neman magunguna a rasa abin da zai warkar da wannan ciwo annoba ta yi ta barkewa a cikin mutane sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abu na biyu shine tauye mudu yana nufin zaluntar mutane a cikin haƙƙinsu wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rika tauyewa mutane haƙoƙinsu mutum ne da haƙƙinsa a rike masa ko a yanke masa ko a datse masa ko a hana shi ko a wahalar da shi kafin ya kai ga haƙƙinsa duk wannan ma'anarsa ɗaya da tauye mudu saboda mudu shi ne abinda sikeli da mudu su ne abubuwan da ake auna haƙƙin mutum ga yadda ya biya kuɗi a bashi mudu ɗaya a bashi sikeli ɗaya shi ne ake gane haƙƙinsa an bashi daidai ko ba bashi daidai ba to duk wani abin da yake haƙƙi ne na mutum ka tauye masa ya yi aiki ka ƙi biyansa ko ka ƙi biyansa yadda kuka yi jinga ko ya baka aiki ka ƙi yadda kuka yi yarjejeniya za ka yi masa ka cuce shi to wannan duk yana cikin haƙƙi tauye haƙƙi tauye mudu nabi ce to duk sanda za a samu wannan ya zama ana tauye mudu sai Allah subhanahu wataala zo ya dora wasu makiya zaka zama ana abin lam yanqus al-mikyal wal mizan illa ukhuzu bi shidd bis sinin wa shiddat al-mu'na sai Allah subhanahu wataala ya kama mutane da fari a zo ana ta noma amma ba a ganin amfanin sa duk ya yi noma yayi asara wuri a rasa ruwa ko Allah ya kawo wasu kwarurruka su cinye amfanin noma ko wata musiba ta lalata noma ko yazo noma ya ki albarka an yi amma babu kudin ya ki dawowa wa shiddatul mu'na rayuwa ta yi tsada komai ka saya gobe ka je ka samu farashi ya tashi saboda an yadda a ci gaba da rayuwa akan zalunci wani ya yadda ya zalunci wannan ya yadda wancan ya zalunci wancan babu mai kwaba babu mai hanawa to babu shakka Allah zai jarraba mutane kuma da hauhawa farashi da rashin ganin amfanin noma da ake yi wa jawri sultan da kuma zaluncin shugabanni Allah ya ta dora musu shugabanni a zalimai yau in an zo an yi wannan gwamnati ta zo ta tafi ana ta cewa wata gwamnati za ta zo a samu rangwame sai a dawo ana cewa ina ma waccan din ta ci gaba a rika gara jiya da yau gara bara da bana saboda abinda mutane suka tsoruta da hannunsu su suka jawo ubangiji ya yi musu wannan sakamako Allah yana cewa wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun, haka nan zamu dora wasu azzalimai ba su shugabanci akan wasu saboda zalincin da suke. Saboda haka idan mutun ya zama azzalimi ne yana cutar na kasa da shi, sai Allah ya kawo wani zalimin wanda ya fi shi zalunci ya dora shi akan sa. Wama min zalimin illa sayubla bizalimin azlama minhu, duk azzalimin da zai zalunci sai Allah ya jarabe shi da wanda ya fi shi zalunci. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kuma duk sanda mutane suka karya alkawarin da suka yi da Allah da manzansa, za su bi Allah, za su bi manzansa, za su kiyaye dokokinsa, za su rike addininsa, za su zama masu gaskiya, suka karya wannan, to Allah kuma zai dauko makiyansu ya dora su akan su. Suna ji suna gani makiya za su zo su mamaye su, su rika kwashi arzikinsu ba yadda suka iya, su dawo su zama bayinsu sakamakon yarda Allah da manzansa da suka yi. Sannan abu na ƙarshe, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, matukar shugabanni sun watsar da littafin Allah ba sa hukunci da shi, sun fifita su hukunci da san zuciyarsu ko da tsare-tsarensu, su ko da ya saba da Allah ya ci karo da na Allah, to kuma Allah zai kawo fitintunu ya zuba a tsakankaninsu, ta rigingimu a tsakankaninsu. Yau wannan kungiya ta bullo, waccan kungiya gobe ta bullo, yau wannan ƴan ta'adda gobe, wasu kalar ƴan ta'addan sababbi, kullum ba a gama da wannan ba, wasu kuma sun sake bayyana. Wannan yana nuna maka gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, gaskiyar annabtarsa, to Annabi ne da gaske, abin da duk da ya faɗa sakamako ne da ake ganin sa a rayuwar al'umma a yau. Duk abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi, za a ga sakamako iri kaza, ana yi kuma ana ga sakamako, kuma ba za a ga canji ba sai an dawo an canza an gyara. Duk wanda ba zai so a ce abinda muke rayuwa a cikinsa na yau na bala'i da musiba mu ne muka jawo kanmu ba, duk wanda baya so a faɗa haka, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ja. Hatta zalunci shugabanni, Annabi ya sa shi cikin sababba ne, wato musabbabi ne na abinda mutane suka tsoruta da laifi. Yace matukar mutane za su rika zaluntar junansu, yanqusul mikyala wal mizana illa ukhizu bis sinina wa shiddati munati wa jawri sultan, na kasa matukar ya ga yafi karfin na kasa da shi zai zalunce shi, to kada yayi tunanin shi kuma na sama da shi ba zai zalunce shi ba. Zalunci an mai da shi ya zama abin ado, kowa so yake ya samu ɗan dama ya cuta, kuma a haka kuka yake na sama yana cutarsa. Mai sharar mai kwashe shadda za ka ɗauko ka bashi aikin kwashe shadda, kaga ƙarshen sana'a mafi ƙasƙanci kuma da zai rika rayuwa cikin ƙazanta ita ce hanyar samunsa. Amma a bashi yana da wani abu da zai zo ya zuba a cikin shaddar ta daskare, ya ce maka ya kwashe, sai an saka abin nan a jikin kum kamar abin ba komai sai ƙasa, alhalin ya zuba wani chemical ne abin ya daskare, ya karbi kuɗi ya tafi. Amma kuma za ka same shi kashin inuwan mangwaro ko akan teburin mai shayi, ana kirawa sunayen na sama kuma ana zaginsu, shi abin da yayi halal ne, su kuma abin da suka yi haramun ne. Annabi ya ce, to matukar za ku rika zalantar junanku ana tauye haƙƙin juna, to Allah zai jarrabe ku da fari da hawa farashi da zaluncin shugabanni. To babu kuma wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam sani, ya fi mu sani, ya fi mu tsoron Allah, wanda ba zai so ya ji wannan maganar ba, to sai dai in ba zai so ya ji maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka wannan hadisi yana daga cikin alam min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, alama ce da take tabbatar da gaskiyar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam.
To sai mai tambaya daga ne yake cewa mallam, mutum ne yake jan mota sai ya hadari da ita, to a cikin sai fasinja da ya rasu, to shi yake tambayar mallam, akwai kafara akan sa? Idan kuma akwai kafarar sai ya zama na ba zai iya yin azumi ba, to za a iya yi masa?
Duk mutumin da zai za a yi rasari a sanadiyar kuskurensa, a sanadiyar kuskurensa a rasari, to zai yi kafara ta wannan rasari, kuma danginsa za su biya diya ga waɗanda suka rasa ɗan uwansu. Akwai diya, akwai kuma kafara. فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة شوف من لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد دية يقوم ينتبا وكبيوة tunda babu bawa ko baiwa da mutum zai yanta to sai ya azumin wata biyu ajira ba tare da tsayawa ba sai in akwai larura ko akwai uzuri na shari'a to wannan shine abinda mutum zai yi duk sanda aka samu wata mutuwa ta faru a sanadiyar kuskurensa kaga ashe ko da hadarin mota aka samu ba duk hadarin mota ne ba mutum zai kafara dan yana da riba sai ya tabbata cewa yana da kuskure idan kawai abun auko masa yayi a kaidar tuki yana yin tuki yadda ya dace a inda ya dace a san da ya dace a yayin da ya dace motar sa kuma ya tana bisa abinan garan bawul da service da ya dace ba tare da taya ta manta ta tsude ba ko wani birki baya ji a komai dace zanzan sai wani hadari yazo ya faru ko ne auko masa akan mashin ko akan keke ko a kafa wata mota ta zo ta fada musu ko ta take su shi ya zanto ba ya da wani abu dashi ne kuskure shi da aka yi wa kuskuren to kaga ba magana kafara wannan ba a cewa ai kafara amma idan za a samu wani bangare na kuskure a tattare da shi ko da wancan ma da ya auko yana da shi kuskure amma shi ma yana da shi a ce gudun da yake ya baci da a ce baya gudu a haka watakila za ta zai iya rike motar watakila ko da za a samu karan ba zai kai hatsarin haka ba gudun da yake shi ma ya kara taimakawa ko a ce a shi ma motar sa da ban birkin baya ji sosai da ba sai yayi wa birkin famfo sanda yake dauka ko a ce a ai yana tuki shi ma waya yake wani abu ne da za a jingina masa na kuskure ko yaya ne to zai kafara akwai diya akwai kafara ita ce yanta bawa ko baiwa a yanzu babu magana ka je ka samu bawa ko baiwa ka sai ka yanta sai dai siyabu sharai da mutatabi'ai da mutum ya azumin wata biyu ba kakkautawa ajire sai dai idan akwai larura ta rashin lafiya ko karamar sallah ko babbar sallah ta fado a daidai lokacin to wannan mutum zai sha azumi ba zai azumi a cikin sallah ba sannan ba da lafiya ba za a kallafa masa sai ya azumi ba a rashin lafiya ko mace ce tana al'ada ko ta haihu dama ba za a ce sai ta ci gaba da azumin koda da al'ada ko haihuwa ba to ma ba uzuri na shari'a ba ko na rashin lafiya ya gitto to zai mutum dole ya yi shi ajira ba kakkautawa to ya zanto mutum ba zai iya yin azumin ba saboda tsufa saboda rashin lafiya saboda wani dalili da zai hana shi yin azumin mai karfi da shari'a za ta gansu da dalilin to wannan shikenan ba ya da kudin abin da zai yanta baiwa ko bai da kudin ko ba bayin to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba maganar ko a ce to ai ga yayansa su yi masa ko ga matansa ko wani nasa a ina wannan shi aka dorawa in ba zai iya ba shikenan ya sare da kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya kallafa wani rai sai abin da zai iya wanda ba zai iya ba Allah bai dora masa ba don haka ya sauka da kansa
to sai ke malam shin ya iganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kyau kwanciyar da ciki ga musulmi
akwai hadisi Abu Huraira akwai hadisi Abu Zar akwai hadisin Tifkhata Ibn Qais Al-Ghifari dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abu Abinnan Tifkha yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi kwanciya a masallaci ya rubuta ciki ya tambaye zungure shi da kafarsa yace inna hadhihi duj'atun yughidha Allah wannan kwanciyar Allah ba ya santa ya daga kai sai ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka na akwai hadisin Abu Zar Abu Huraira shi ma yace wani mutum ya kwanta tana yiwa shine tifqa din a wancan ruwayar ya kwanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace wannan kwanciyar tashi wannan kwanciyar Allah ba ya santa inna hadhihi duj'atun la yuhibbuha Allah kwanciya ce da Allah ba ya so ruwayar Abu Zar Annabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi duj'atu ahli an-nar kwanciya ce ta yan wuta ana waɗanda suke a wuta a yadda ake azabta da su akan kifar da su a ita musu azaba haka Annabi ya hada shi yasa malamai suka yi ijma'i akan karhancin ta ita makaruhiya ce suna cewa idan mutum yana da larura wannan babu komai zai masa wani aiki ne a baya ba zai iya kwanciya a baya ko a gefe ba ana iya rubuta ciki wannan babu komai saboda larura ce duk sanda aka samu wata bukata ko ko ya ci wani abin da in ya kwanta a kirkin gine ko abin abin zai iya dawo masa ko zai iya to aka ce ya rubu ciki to duk wannan zai iya halatta amma da gangan haka ba tare da abin da malamai sun ci baka ruhi ne
to sai ne shi kuma yake cewa mallam menene hukuncin yin sallah sanye da face mask
yin sallah da face mask mutum ya rufe bakinsa da hancinsa rufe bakinsa da hancinsa wasu malamai sun ce koda iya bakinsa ya rufe wasu ce a sai ya hada da hancin wasu ce sai ya hada hada bassa makaruhi ne bil ijma makaruhi ne bisa ijma'i annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisi na ha an yusalli ar-rajul wa huwa yughatti fahu annabi ya hana mutum ya yi sallah yana rufe da bakinsa sai ya hada makaruhi ne yayi sallah a haka saboda haka idan mutum ya zo da face mask din bai ba da rura ba to ya cire ya yi sallah shi ne daidai shine sunna ko mace ce take da niqabi inda ba akwai ko maza a gurin ba a jari waɗanda ba makusanta ba ba wanda suke muharramanta ba to tana iya ta bude fuskarta idan tana tsakiyar maza ne wannan ba laifi ta rufe fuskarta amma inda maza din ta kadai ce to makaruhi ne ta yi sallah da niqabi a fuskarta wannan ijma'i ne na malamai akan karhancin haka amma akwai larura ko yana wata irin mura da in ya bude abin dinsa zai damu mutane ko kuma yana da allergy ne da idan iska tana shiga hancinsa saboda wata larura zai kamu da mura ko wani abu ya sa face mask ko kura to wannan babu komai haka nan ko irin lokacin da ake corona din nan annobar corona ta sa aka sa face mask ko da duka larura ce shi karhanci duk abin da aka ce baka ruhi ne yayin da bukata ta sa za a yi shi to wannan bukatar tana sa wannan karhancin ya tafi
kuma na isa ka da alkai masu sauraron mu da kallon mu duka da wanda muka ga karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da dinaku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke blogin Instagram ta na Facebook kamar da ni shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalib OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kano Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.